This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana. Fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Alhamis 6 ga watan Fabrairu 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hawwa da kanin labaran.
Kawayen Amurka da abokan Amurka sun yi hannun riga da ita a kudurin shugaba Trump na karbe yanci akan yankin zirin Gaza. Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce kusan mutane 3,000 ne aka kashe a wani fada tsakanin mayakan M23 da dakarun kasar. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana damuwarsu kan shirin Pakistan na maida dubban 'yan gudun hijirar Afghanistan da masu neman mafaka zuwa gida.
Kanin labarin kenan. A bangaren rahotanni ko muna dauke da ra'ayin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun akan halin da Niger take ciki na ci gaba da amfani da kudin sefa na kasar Faransa tun bayan raba gari da ita sama da shekara daya.
Bayayuwa a ce kun kori wanda yake buga muku kudi kuma ya ci gaba yana buga muku kudi in ya ci gaba yana buga muku kudi kenan bi talmanin ku a hannun shi yake.
Sannan za a ji cewa shugaba Bola Tinubu ya amince da kafa hukumar raya jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Koyaya al'ummar yankin suke kallon wannan cigaba?
Wannan hukuma tana da babban aiki domin talauci ya shafi mutane da yawa. Kuma mafi yawan mutane wannan yanki manoma ne. Don haka wannan hukuma za ta samar da hanyar inganta harkar noma.
Bayan nan Alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da shirin domin iyali. Amma kafin mu kai wannan gabar yanzu ga Hawwa da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraba kawayen Amurka da abokan Amurka suka yi hannun riga da ita a kudurin shugaba Trump na cewa Amurka za ta karbe yanci akan yankin zirin Gaza da tilastawa Palestinawa miliyan 2 komawa dan su kasashe sannan ya hade yankin da kogin Mediterranean ya mai da shi wurin shakatawa da bude ido na gaban ruwa a yankin gabas tsakiya. Kudirin na Trump tsohon hamshakin mai harkar sayar da sayar da gidaje a birnin New York ya gamu da mai da martani a nan take inda kusan duniya baki daya ta yi hannun riga da shi tun bayan da ya gabatar da kudirin a yayin wani taron manema labarai a fadar White House a ranar Talata tare da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu. Kasashen Birtaniya, China, Jamus, Ireland, Russia da Spaniya duk sun ce za su ci gaba da mara baya ga warware lamarin ta samar da kasashe biyu wato kasar Palestine mai cin gashin kanta da za ta hada da Gaza da yankin Yahudawa yan kama wuri zaune na gabar kogin Jordan da ke kusa da Isra'ila. Hakan na nufin kawo ƙarshen gwamnatin shekaru na yakin da ake a yankin gabas tsakiya da ya dade da zama ƙashin bayan manufofin Amurka a yankin duk da cewa gwamnatin Netanyahu na adawa da hakan. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya faɗa a jiya Laraba cewa kusan mutane 3,000 ne aka kashe a wani fada tsakanin mayakan M23 da dakarun kasar a fafutukar neman iko akan wasu muhimman birane da ke yankin gabashin kasar. Mataimakiyar shugaban ayyukan Majalisar Dinkin Duniya a Demokradiyyar Congo, Vivian van der Perre, ta shaida manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga birnin Goma cewa ayarin Majalisar Dinkin Duniya na taimakawa M23 sosai wajen kwashi gawawaki daga titunan biranen. Ta ce zuwa yanzu an kwashi gawawaki 2,000 wasu 900 kuma na ajiye a mutuwarai a asibiti. Ta ce akwai yiwuwar adadin ya karu saboda har yanzu akwai gawawaki da suka kumbura barbaje a wurare da dama kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta da matuka game da yiwuwar barkewar cuta. A farkon watan Janairu ne dai kungiyar mayakan M23 ta karye wata yarjejeniyar tsagaita wuta da kaddamar da gagarumin tashin hankali a yankin gabashi mai arzikin albarkatun karkashin kasa da taimakon sojojin Rwanda. A ranar 27 ga watan Janairu M23 ta ce ta kame birnin Goma da babban birnin kasar Kivu da wani birni mai mutane sama da miliyan guda dubbai daga cikinsu waɗanda aka daidaita daga gidajensu a wasu rikice-rikicen. A jiya Laraba, hukumomin Majalisar Dinkin Duniya masu kula da 'yan gudun hijira da 'yancin rani suka yi magana da yawu guda wajen bayyana damuwarsu kan shirin Pakistan na fara sabon zagaya mai da dubban 'yan gudun hijirar Afghanistan da masu neman mafaka zuwa gida. Hakan na zuwa ne mako guda bayan da Prime Minister Shehbaz Sharif ya amince da tagwayen shirin da ke kaikaitar kusan 'yan asalin ƙasar Afghanistan su miliyan uku da ke zaune a Pakistan. Sun hada da 'yan gudun hijira da ke kasar bisa ka'idar doka da waɗanda aka ɗauki bayanansu da ma waɗanda ba a ɗauki bayanansu ba da waɗanda aka yi alƙawarin sake tsugunar da su a Amurka da sauran ƙasashen yammaci. Takardar da ta kunshi aiwatar da shirin a hukumance da muryar Amurka ta yi tozali da ita an wajabta sake tsugunar da ɗaukakin 'yan ƙasar ta Afghanistan daga babban birnin ƙasar Islamabad da birnin Rawalpindi da ke kusa zuwa wasu sansanoni da aka samar kafin a kwashe su zuwa Afghanistan. Takardar ta jaddada ba tare da faɗin wani lokaci da aka tsaida ba cewa ba za a sanar da jama'a komai ba game da maida 'yan gudun hijirar zuwa ƙasarsu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jima ba Hawwa za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Nijar. Sama da shekara ɗaya bayan raba gari da uwar renanta a ƙasar Faransa, har yanzu Nijar tana amfani da kuɗin sefa da ƙasar ta Faransa take sarrafawa a ƙasar ta. Shin wani mataki ƙasar za ta ɗauka nan gaba ganin ta raba gari da ita, sannan gashi ta fice daga ƙungiyar ECOWAS? Tambayar kenan da Hawwa Sharif ta yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar, Dr. Nafi'u Wada, cikin wata hira da ta yi da shi, sai ya ce:
A bisa fannin kuɗi da ƙasar Nijar take amfani da shi France fa, lallai ƙasar Nijar tana cikin gungun wannan ƙasashen waɗanda ake cewa imowa, wanda su ƙasar France ce take bugo musu wannan kuɗi wanda ake cewa France fa. Duka wannan ƙasashe uku mana yes in kuka diba duka da France fa ne suke amfani da shi, cewa da Mali da Burkina Faso da ƙasar Nijar. Yanzu ita imowa wannan ake cewa gungu ne na ƙasashen Afirka ta yamma wanda suke aiki da kudaden sefa, suka huta daga wannan babbar kungiya wadda ake cewa ECOWAS. Kenan yanzu wannan gungu wanda ƙasar Faransa take buga musu kuɗi tunda cikin duka ƙasashen wannan cikin ECOWAS suke, kenan dangantakan ma zai kasance za ta yi kamari tsakanin ECOWAS da ita imowa. Tunda in kuka diba duka ƙasashen wannan na cikin imowa su ne a cikin ECOWAS na ɗaya. Na biyu kuma dangantaka tsakanin da ƙasar Faransa. A bisa kan ma kuɗin wannan na sefa da ake bugowa, wannan kuɗin in ƙasar Faransa ta bugo sai ta buga da jalal wanda take ba 'yan ta'adda a yanda suke tsammani ko kuma a yanda ake gani abin da yake kasancewa. To shi ne muke kyautata zaton cewa nan da 'yan lokuta kaɗan bisa kan wannan dangantakar tasu za ta shahi wannan kuɗi na sefa wanda ƙasar Faransa take bugawa wannan ƙasashen namu na AES kuma da musamman ƙasar Nijar.
Menene makomar kenan zai kasance na kuɗin da za a ci gaba da amfani da su a ita ƙasar ta Nijar da kuma kuɗin da za ta riga amfani da su misali a hurɗar kasuwancin ta da sauran ƙasashen duniya? Za ta ƙirƙiro nata wasu kuɗin ne koko yaya al'amarin zai kasance?
A bisa dai wagga ta yadda ake kawai ƙasashe wannan uku na AES ba su da wata mahuta in ba kuɗin kansu ba su kai, tunda ba a ce an huta daga alaka da wani, tunda alaka da ake da shi cin zarafi ne yake, kuma alaka da ake da shi musamman in ba kuɗin kansu ba su kai ba a ƙare ba na harkar ta'addanci. Kenan makomar kuɗin sefa shi ma zai kasance cewa wannan ƙasashen ina ga su guda bakwai ne wanda ake buga kuɗin, za su kasance ƙasa huɗu za su yi saura, tunda wannan ƙasashen uku na AES janyewa za su daga amfani da wannan kuɗi na sefa a yanda muke gani, tunda bai yayyuwa a ce kun kori wanda yake buga muku kuɗi kuma ya ci gaba yana buga muku kuɗi, in ya ci gaba yana buga muku kuɗi kenan bitalmanin ku a hannun shi yake.
Anan kana ganin ita Nijar ta shirya ta fara buga nata kuɗaɗen, ko akwai yiwuwar haɗin gwiwa da waɗannan sauran ƙasashe biyu Mali da Burkina Faso na su fito da wani tsarin kuɗi na bai ɗaya tsakanin su.
A tattauna da muke gani suna yi kama kuɗi ɗaya ne za su hudu. Tunda banki guda ne za su yi kamar irin wannan bankin da ake cewa da siyawo inda duka kuɗaɗen suke, daga nan ne za su hudda kuɗaɗen wannan nasu sai su yi wannan kamar wani bankin su na IAS. To duk in ba wannan suka gaugauta suka yi ba, har yanzu muna ganin akwai sauran rina a kaba.
Hawwa Sharif kenan a wata hirar da ta yi da Dr. Nafi'u Wada mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Ci gaba da tashin hankali da ke faruwa a Sudan na haifar da tsaunar tashi a Sudan ta kudu, inda mutane ke fuskantar rayuwar matsin tattalin arziki da karuwar rashin tabbas a siyasance. Shugaban ayyukan Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu, Nicholas Haysom, ya yi wani bayani a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya, inda ya ce gubar yakin na Sudan na fallasa cikin Sudan ta kudu sakamakon abin da aka gani a Juba da ƙarin wurare, biyo bayan rahoton kisan 'yan asalin Sudan ta kudu a Wad Madani. Haysom ya ƙara da cewa haka zalika rikicin na kwanan nan alama ce da ke nuna ɓacin rai kan matsin tattalin arziki da ya gallabi jama'a. Ya ce farashin abinci madaidaici ya yi tashin goron zabi da kashi 200. Karuwar farashin kayayyaki ya kai kashi 700, sannan akalla gwamnati bata biya albashi ba na tsawon watanni 10. Firaministan Faransa ya tsallake rijiya da baya ƙuri'a nuna ƙin amincewa da 'yan majalisar ƙasa suka kaɗa a jiya Laraba, bayan da ya nemi wani ƙarfin iko na musamman domin tilasta amincewa da kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2025. 'Yan majalisar su 128 ne kacce suka kada ƙuri'ar da ta mara baya ga ƙudurin ga François Bayrou, inda ya gaza samun ƙuri'u 289 da ake bukata domin yin nasara. Masu ra'ayin riƙau na majalisar sun yi kiran ɗaukar matakin bayan da Bayrou ya gabatar da sashe na 49.3 wanda ya ba gwamnati marasa rinjaye ƙarfin iko na musamman a dokar tsarin mulki na amincewa da dokar ba tare da amincewar majalisa ba. A ƙarƙashin tsarin mulkin Faransa, gazawar ƙuri'ar nuna ƙin amincewar na nufin cewa kai tsaye kasafin kuɗin na shekarar 2025 ya zama doka.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, kuma wannan karin za mu nufi jihar Filato, yankin arewa ta tsakiyar Najeriya, wacce take da yawan al'ummomi da mabambantan addinai da ƙabilu, ta fama da matsalolin rashin tsaro tsawon shekaru wanda ya haifar da koma baya a fannoni da dama. Gwamnatin shugaba Bola Tinubu ya amince da samar da hukumar raya yankin arewa ta tsakiya, wato North Central Development Commission NCDC a takaice, da zummar sake farfado da martabar yankin. Wakiliyar muryar Amurka a Jos Zainab Babaji ina dauke da cigaban labarin.
A cikin makon nan ne shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya sanar da amincewar shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu na samar da hukumar raya jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya da zummar inganta tattalin arzikin al'umar yankin da samar da ababen more rayuwa ga al'umar yankin da suka sha fama da tashin hankali da ya daidaita su.
The president has also assented the North Central Development Commission Establishment Bill 2024 in order to bring development to the grassroots.
Jihohin da sabuwar hukumar ta kunsa sun hada da Kogi, Niger, Kwara, Benue, Nasarawa da Plateau. Senata Estefanus Gyang da ya wakilci Plateau ta Arewa a Majalisar Dattawa tun daga shekara ta 2019 zuwa 2023 yace sun yi tunanin a kirkiro da hukumar ne ganin yadda yankin ya samu komo baya.
Wannan hukuma tana da babban aiki domin talauci ya shafi mutane da yawa, kuma mafi yawan mutane wannan yanki manoma ne, don haka wannan hukuma za ta samar da hanyar inganta harkar noma domin noma ya zama da riba wa manoma, kuma ya samar da wa kasa isasshen abinci. Wannan hukuma lallai za ta dubi yadda za a gina makarantu domin ilmantar da al'umman yanki. Wannan hukuma za ta ba da himma ga gina hanyoyi musamman a karkaran musamman kuma a karfafa zaman lafiya, ba mu so abinda zai sake ya kawo tabarbarewan zaman lafiya wannan yanki. A dubi waɗanda wannan rigingimu suka shafe su a baya, a dawo da su, a samu musu masuguni, kowa da kowa ya dawo kamar yadda ya kamata.
Mai sharhi kan lamura a jihar Nasarawa, Kasimu Ali, ya ce shiyar ta arewa ta tsakiyar Najeriya na da fadin murabba'in mita 235,000 da akalla mutane miliyan 29, kuma dukkan jihohin na dankare da ma'adinai daban-daban da ake bukata a fadin duniya.
Wannan zone din nan ita tafi kowane zone tattalin arziki da ma'adinai. To tun da wannan NCDC to North Central Development Commission zai zo din nan, kenan ana shawara in ta zo kawai ta fuskanci industrial revolution.
Wato ta samar da masana'antu?
Masana'antu. Ainihin kamar misali kamar ceramics kamar irin tangaras kenan. So demand na ceramics a duniya a yau din nan ya kama biliyan 160 ne fa. Trillion 242. Na biyu da kuma lithium. Lithium da ake masa lakabi da white gold. Shi kadai ma ainihin za a samu aiki. Kin ga kuma na uku misali yanzu IO ita ce wanda take ba mu ainihin su metal su karafuna din nan. Tons mun muke jira Najeriya kawai a wannan zone din kawai ta yi kimanin biliyan 3 ne fa. Deposit din ta. Kenan in ka zan NCDC ta zo kawai ta fuskanci ainihin wannan masana'antun kawai.
Duk da yawan jama'a da dimbin arziki da ke yankin, matsalar tsaro ta yi kamari.
Sunana Josephine Haba, ni ne Director General na Benue State Commission na zaman lafiya. In an fara aiki kamar ni ina Benue, na san akwai mutane da yawa da yake ba sa zaman gidajensu yanzu, ƴan hijiran nan. A Najeriya duka Benue ne masu ƴan hijira bayan Borno. Shekara 12 kenan muna na cikin wannan matsala. Abinci babu, gidaje babu, koma inda suka fito babu. An ba mu ne da gaskiya a taimake su, yaran mu su samu ayyuka.
Al'ummar nashiyar arewa ta tsakiyar Najeriya dai sun buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da kuma duk masu ruwa da tsaki don warware matsalolin da suka addabi yankin da samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka duk lokacin da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Gaskiya shekaran da ta shude yawanci iyali an samu matsaloli da yawa. Saboda rashin kuɗi
shekaran nan da muka yi ba sauki bane, gida da yawa an wahala da dama, an kare school, an university, an masters, an degree, ana gida ba aiki.
Muna ma Allah godiya da ya kawo mana wannan gwamnati da yake yayi alƙawari cewa zai gyara komai.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alher Grace Abdu ke muku fatan alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta kwanakin baya, yau shirin domin iyali ya yada zango a kasar Ghana, inda al'ummar kasar ke son ganin sabuwar gwamnatin da suka zaba ta farfado da tattalin arzikin kasar, yayin da mata a nasu bangaren ke fatar ganin samun mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa zai amfane su. Kamar yadda suka shaida wakilinmu Abdullahi Bako.
Sunana Hafsa Kadir, English daga nan Accra, Ghana. Gaskiya shekaran da ta shude yawanci iyali an samu matsaloli da yawa. Ta bangaren ciyarwa ne, lafiya ne, sutura ne da komi an samu matsala, saboda ayyuka ya zo ya yi karfi, gari ya yi karfi, abubuwa bai tafiya yanda ya kamata. Ya bari ana samun matsala tsakanin aurayya, domin shi miji ya fita, namiji ya fita bai samu abin da zai kawo gida ba. Mace kuma watakila watan ita tana aiki, sai da sayarwan abubuwa yayi rauni, ba kuɗi cikin gari. Yara kuma ana zuwa makaranta, dole kaga batun littattafai, batun school fees, ciyarwa, yaro shi bai san babu ba fa, an ba dai wasu da ake fahimtar da su ba. Domin shi yaro abinda zai samu ya sa a cikin shi, shi ya dame shi. Shi yasa iyaye an shiga matsala sosai, ya bari aurayya da yawa ya mutu cikin wancan shekarar da ya shuɗe 2024 saboda rashi.
An yi zaben shugaban ƙasa nan Ghana, kuma an samu sabon shugaba. Me kike so ya mayar da hankali a kai wanda yake zai inganta rayuwar iyali da zamantakewa na al'umma baki daya?
Mu a nan kasar Ghana da muka yi zabe, mu yi zaben sabon shugaban ƙasa, muna son shi wannan shugaban ƙasa ya taimaka mana ta bangaren tattalin arzikin Ghana. Tattalin arzikin Ghana a duba yanda za a gyara mana economy Ghana sosai. Domin in an gyara ababa ina ji komai yayi sauki, kuma lamarin asibiti da makarantayyan yara yau da kullum a gyara mana, saboda yara su je makaranta wata uku, su dawo ko su je makaranta sati biyu school, su zo su zauna gida wata uku, gaskiya bai dace ba, yana barin karatun yara na komawa baya. Shi yasa muna fatan sabon shugaban kasar nan ya duba mana lamarin school yaranmu da batun economy da abubuwa lamarin lafiyarmu gari yau da kullum, asibitocinmu kawalan da ya mana, Allah ya sa ya cika burin shi.
Sunana Nasiba Tahir. Shekaran gade bai zama ba mu yan Ghana, musamman mata da cikin population muka zama raunannu yanda kasuwanci yanzu economic crisis da muka face da yaje affect inflation da ya bar kaya ka daga kasuwa suka yi tsada. To in kaya yayi tsada, mu mata ke wahala, domin ne home managers, shi yasa stress ya zo cikin gida yana kawo rashin samun dacewa wurin heads of the family ko kuwa partner. Domin kudin da mazajin ke bayar, matan suka shiga kasuwa ba su ga aukin shi. Kuma inda mata na gajiya wurin kasuwanci, yana affect yara a bangaren samun abinci su ci na kiyayewa kiwon lafiya, bi mana balanced diet kenan. Wadanda duka na cikin ababen da mata suka bi cikin shekaran ga har karshe economic factors ya zama cikin determinants wanda yake bisa akan hankalin mutane da ya sa muka jefa huriya aka sake mulki.
Wani fata yake da shi daga hukuma?
Muna fata anna alkhairi masamun gwamnati, muna roka ya cika alkawari game da soyayya fund da women banking, da kuma yace zai kawo ma mata da raunannu.
Menene soyayya fund?
Soyayya fund na wani policy ne da sabon gwamnati suka kawo as policy da ke taimaka musamman mata da raunannu da ke cikin kasuwanci, inda ba su iya su qualify for traditional loans da ke cikin bank. Shi yasa za a duba su ungwanai a taimaka musu kasuwancinsu kowane wata ne, su biya wani abu kadan, wannan kuma a tattara a taimaka ma wasu mata. Kuma ina fatan wanga babban intervention da zai taimaka ma mata sosai ya kawo karfin gwiwa ya so su bude kasuwancin su. Kuma kasan mata, in kasuwancin su ya zaunu, gida zai haske, yara za a duba yara su ci abinci da kyau, ya zama rigakafi game da cututtukan da ke damun yara under 5.
Suna na Gimbiya Ummul Hairi Jafar daga Accra, Ghana. Shekaran nan da muka yi na 2024 ba sauki bane, gida da yawa an wahala, duba ga yanayin kula da ci, sha, sutura, makwanci, saboda yawanci gidan hayi suke, kuma yanayin gidan hayi an kara kuɗi ba wasa ba. Ka ciyar da yaro, ka tufatar da shi, kana da iyalai, Allah dai ya kawo mana saukin lamari. Muna kira ga iyaye, ko da yake muna so yara duka su samu ilimi, su kai wani matsayi, muna so mu samu likitoci da yawa cikin mu, muna so mu samu lawyoyi, muna so mu samu manya. Amma idan aka ga ilimin yaro bai kamawa ta wurin, don Allah a sa shi aiki, a bari yaro ya je koyin dunki ne, in fitin ne, aiki daban-daban na nan yaro da zai koyi, shi ma wata ran ya tsaya kan kafansa, saboda ba komai hukuma zai mana ba. da dama an kare makaranta ana gida ba aiki, da dama an kare school an yi university an yi masters an yi degree ana gida ba aiki.
An yi zaben shugaban kasa a nan Ghana, menene fatan ki ga shugabanninmu a shekara mai zuwa?
Shekara na 2025 an yi sabon zabe, an zabi shugaban kasa wato John Dramani Mahama. Ta muna kira ga shugabanni gaba daya tun kan shi shugaban kasan har ƴan kasa da shi, don Allah su ji tsoron Allah. Yanayin rayuwa yana da ƙarfi, a duba a sassauta abubuwa da dama a sassauta. Mu farko abinda dan yi magana kai ne shine mai petrol, in mai ya zo ƙasa masu ɗauko abinci suna shigowa da shi, ya zo ƙasa sadan rayuwa na gurin abinci ya zo ƙasa. A duba mana kuma sha'anin makaranta, kuma ina roko gwamnati ya bude ma'aikata da dama da za a ba yara training, a koyar da yara aiki daban-daban-daban-daban, da wataran su ma za su tsaya su zama mana manyan gobe. Rashin samun abin yi ya bari yaranmu da yawa suka taɓarɓare, suka faɗa wani hanyar shaye-shaye, sace-sace da ba haka ya kamata su zamo ba. Amma rashin tallafawa daga wurin hukumominmu da wurin shugabanninmu.
Sunana Hajiya Suwaiba, daga nan Nsawam, Ghana. Ni abin da na gani cikin lokacin ga tun iyali, wallahi tashi mu tsaya kan zamantakewa na iyali, don yanzu zamani ne ya canza. Kana cikin iyali dai ƴan uwa na zumunci na jini, wallahi baka da ikon ka daka ma ɗan uwanka tsawa cikin lokacin ga. Za ka yi ɗan ka ne kana ganin kai ɗan uwanka ne, ko kuma a'a unguwa muke, shi kaga yaro yayi laifi, ka zo ka gwada iko irin yanda aka gwada iko da mu ba iyayenmu ba, ko makwaucinka ne yaga kana wani abu, wallahi ba zai yadda ba sai ya maka hukunci. In yi maka hukunci ma gidanku za a zo a mai godiya, amma yanzu ba haka nan bane, yanzu ba haka nan bane. Kuma batun tsadan rayuwa, wallahi muna ciki sosai, amma muna ma Allah godiya da ya kawo mana wannan gwamnati da yake yayi alƙawalin cewa zai gyara komi.
Me kike so ya mayar da hankali a kai?
Roƙonmu ne ubangijin Allah ya bashi ikon gyarawa. Ba haka ba mun shiga cikin tsadan rayuwa sosai, don ya kai fagen abinda ke hannunka ba za ka sai abinci da shi, wallahi bai kai ka. Abincin da za ka ci ma kai kaman kana yi.
To da fatar hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira, za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Kamar sauran ƙasashe, za mu ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha masu kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai mako mai zuwa mu ƙarƙare a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Abdalla Bako da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinsa da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Dadi Balawai da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya.
A gaida alheri Grace Abdu. Ta wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
A ranar Laraba, ƙawayen Amurka da abokan hamayyarta suka yi hannun riga da ita a ƙudurin shugaba Trump na cewa Amurka za ta karɓe ‘yanci a kan yankin zirin Gaza da tilastawa Falasɗinawa miliyan 2 komawa waɗansu ƙasashe, sannan ya haɗe yankin da kogin Mediterranean ya mai da shi wurin shakatawa da buɗe ido na gaɓar ruwa a yankin gabas ta tsakiya. Ƙudurin na Trump, tsohon hamshakin mai harkar saye da sayar da gidaje a birnin New York, ya gamu da mai da martani a nan take, inda kusan duniya baki ɗaya ta yi hannun riga da shi tun bayan da ya gabatar da ƙudurin a yayin wani taron manema labarai a fadar White House a ranar Talata. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya faɗa a jiya Laraba cewa kusan mutane 3,000 ne aka kashe a wani faɗa tsakanin mayakan M23 da dakarun ƙasar a fafutukar neman iko akan wasu muhimman birane da ke yankin gabashin ƙasar. Mataimakiyar shugaban ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a Demokuraɗiyyar Congo, Vivian van der Perre, ta shaida wa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga birnin Goma cewa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa M23 sosai wajen kwashi gawawwaki daga titunan biranen. Ta ce zuwa yanzu an kwashi gawawwaki 2,000, wasu 900 kuma na ajiye a mutuwar asibiti. A jiya Laraba, hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya masu kula da 'yan gudun hijira da 'yanci rani suka yi magana da yawu guda wajen bayyana damuwarsu kan shirin Pakistan na fara sabon zagayen mai da dubban 'yan gudun hijirar Afghanistan da masu neman mafaka zuwa gida.
Da taƙaitattun labaran ne za mu yi sallama da ku masu sauraro. Yanzu a madadin Hauwa Sharif, wacce ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya shirya ya ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku ne lafiya. Ma'assalam.